الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ونمونينا ليا دوات رمضان كتير المنزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودى لدليه سنة بدا واندي ديدي دا ومشادة دوات التبس دموديو دبوما ميلادية سيقى بدا أبينا مكفارة ديا karatun tafsirin alqur'ani mai girma cikin wannan wata mai albarka na ramadan insha Allah. Kuma da muka ambata cewa yau insha Allah zamu fara suratul fatiha bayan jiya mun ji yan wasu abubuwa da suke da alaka da tafsirin alqur'ani shi kansa. A yau insha Allah zamu fara da suratul fatiha. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله سبحانه وتعالى يا فارا ونن سورة من إجسي سورة تفرقوا أسمه القرآن لفظ بسم الله الرحمن الرحيم. كما يدمك سني ونن سورة ana kenta suratul fatiha kuma shine surar ko kuma sunan da tafi shahara da shi. Malamai a bincike-binciken da suka yi dangane da wannan sura sun ambaci abubuwa da dama, kasancewar wannan sura ta tara falaloli da dama wanda babu wata sura da take da shi. Kuma kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata zamu zo mu ji ita ce mafificiyar surorin alqur'ani baki daya, ma'ana ita ce tafi kowace sura falala, tafi kowace sura wato girma a cikin alqur'ani mai girma. A banda littafan da malamai suka rubuta na tafsirin alqur'ani, akwai wasu malaman kuma da suka ware wannan surar kawai suka yi mata tafsiri na musamman. Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yana ciki, yana da tafsirin suratul fatiha wa suratul ikhlas wal mu'awwidhatayn. Kafin sa kuma akwai Sheikh Abdurrahman ibn Rajab al-Hanbali wanda ya su hijrar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 795, wanda ya rubuta sharhin arba'in an-nawawiyya wato jami'ul ulum wal hikam. Da kuma dai wasu malamai sun ware wannan sura saboda falalarta da tafsiri na musamman. Daga cikin abubuwan da za mu so mu ji dangane da wannan sura saboda falalarta, akwai magana akan inda aka saukar da ita, magana ingantacciya wadda ta fi rinjaye dangane da maganar malamai akan suratul fatiha shi ne an saukar da ita wato a Makka. Wannan shi ne maganar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira, cewa an saukar da ita a Makka. Da kuma da yawa ne daga cikin malamai daga magabata da kuma waɗanda suka zo daga bayansu wanda suka rubuta ko kuma suka yi magana akan tafsirin alqur'ani mai girma. Har akwai Abu Maisara daga cikin magabata yana cewa wannan sura ita ce sura ta farko da ta sauka daga alqur'ani a Makka. don ya tabbatar da cewa a maka aka sauke ta sai ya ce ma ai ita ce sura ta farko ko kuma abin da ya fara sauka kenan a maka na alqur'ani dindin abin da yake mafi linjaye kamar da kuka sani shine farkon abin da ya sauka a maka na alqur'ani shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wanda da shi aka bude wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annabi akwai wasu malamin da suka ambaci cewa a maka ma aka saukar da ita mujahid ya fadi a madina kai nake so in ce mujahid na daya daga cikin wanda suka fadi wannan ra'ayi dinda dai ba shine mai inganci ba hujjar wayar kuma har yanzu daga Abu Huraira cewa a madina din aka saukar har suna cewa iblis yayi kara lokacin da aka saukar da wannan wato sura wato saboda an saukar da suratul fatiha wannan dai akwai ruwayoyi wadanda akwai magana akan ingancin su wasu kuma suka ce ai an saukar da ita a makka sannan aka sake saukar da ita a madina amma dai magana mafi inganci shine an saukar da ita ne a makka domin suratul hijr da ijma'in malamai an saukar da ita ne a ina a makka a cikin suratul hijr kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara sab'an min al-mathani din da cewa suratul fatiha ake nufi idan ya zama wannan surar da aka bamu labarin saukar da fatiha a cikin ta an yi ijma'i akan cewa a maka aka saukar da ita kaga ashe kenan babu magana akan sabanin cewa a maka aka saukar da ita sannan adadin ayoyinta bakwai ne shi ma wannan da ittifaqin malamai yadda sabanin da suke da shi akan bismillahir rahmanir rahim shin bismillahir rahmanir rahim juz'i ne bangare ne na suratul fatiha da shi ko da ita aka bude wannan sura ta fatiha ko kuwa bata ciki wanda suka ce tana ciki to suna daukar aya ta bakwai din ita ce daga صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذو كشون الايه دي شي وند يدوكي بسم الله الرحمن الرحيم جزئين من القران وند كما سكتي فاتحه باتا cikin القران كوي كو كما باتا cikin كاي سوره بسم الله الرحمن باتا cikin سوره الفاتحه يوا تانا cikin القران اما كما با cikin سوره الفاتحه با وند يفدي wannan ra'ayin sai suka ce aya ta bakwai din inda aka tabbatar da dai ayoyin guda bakwai ne ita ce daga kan zairi magubi alaihim wal dhalin wato karshen wannan sura din kenan almuhim wannan dai dan mu tabbatar da cewa ittifaqin malamai shine akan cewa adadin ayoyin suratul fatiha guda bakwai ne daga sunayenta akwai sunaye da dama da malamai suka ambata daga cikin su akwai ummul kitab suna cewa saboda ita ce shugaba jagora ga littafin alqur'ani baki daya ma'ana ita ake fara karantawa kafin ka shiga cikin alqur'ani dan haka ake ce mata ummul kitab li'annaha tataqaddamu ala sa'iri surai alqur'an domin ita ce take gabata kafin wato sauran surorin alqur'ani mubima ana ce mata har yanzu ummul kitab ana ce mata ummul qur'an ana ce mata as-sab'ul mathani wannan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa as-sab'ul mathani sai dai sun yi magana akan me ake nufi da al-mathani din al-mathani suka ce asalin kalmar mathani daga lafazin tikrar wato abin da ake maimaita shi lokaci kan lokaci ko kuma mathani daga mufanna abin da yake guda biyu ne suka ce kasancewar in mun dauki ma'anar cewa almene ta wani lafazi a ciki suka ce za a ga cewa a cikin suratul fatiha akwai abubuwa da suka kusa da juna an maimaita su Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahman kuma ya ce arrahim sannan iyyaka na'budu wa iyyaka wannan maimaitin shi ma tikrari ne kamar an faɗi abu sau biyu bayan an zo an ce siratal ladina an'amta alaihim sai kuma aka ce maghairi kafin nan ihdinas siratal mustaqim sai kuma siratal ladina kage shi ma wannan akwai tikrari ne maimaitawa na lafazin sirata haka nan kuma ghairi maghdubi alaihim wala dhalin kun kira'a da ibnu umar aka roto daga wurin sa kuma umar ibn khattab ya karanta ghairi maghdubi alaihim wa ghairi dhalin sai wasu suka ce wannan ba kaga wajihi ne na tikrari amma kuma wannan ba kira'a ce tabbatacciya daga cikin kira'o'i da aka dogara da su ba wasu suka ce ana kiranta as-sab'ul mathani saboda kissoshi da ma'anonin da ake yawan maimaitawa a ciki. Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban sai sai mathaniya, wannan mathaniyan suka ce ma'ana abinda ake yawan tikrarin su ake maimaitawa saboda za a ga akwai kissoshi da yawa ana yawan maimaita su. Anan ma wasu malamai suka ce abinda ake nufi da maimaitawar zai iya daukar na lafazi zai iya daukar na ma'anoni, in maimaitawar lafazi ne to daga nan aka sami abinda malamai suka ce al-mutashabihat. Wanda ya karanta ulumul qur'an nasa akwai mutashabihul qur'an, akwai nafuba, akwai malamai ma da suka rubutu akan mutashabihul qur'an. Ana rumunin suna kiran tsarin wannan abun harji, musan harji, wato wasu abu wasu nafuba da suka yi kama da juna a cikin alqur'ani ake yawan maimaita su, za a ga cewa wata hadda ta musamman alarmomi suke wa wannan abubuwa da aka maimaita din saboda mutum ya dabtsin sa, domin duk abin da yake yana daga cikin abin da ke sa qur'ani ya zama ne wato saurin tafalluci, ma'ana gaggawar kubcewa, kana haddace shi idan ka zauna baka muraji'a nan da nan sai ga ya kubce ya bace maka, saboda me yawan abin da ke cikin sa na wannan mutashabihat din. Yawwa, ba mutashabihat ta wajen ahkam ba, amma mutashabihat na wajen lafazi. Yawwa, an maimaita kaza sau kaza a qur'ani, za ga alarmun ka same su zaka ji suna gaya maka wannan lafazin a qur'ani gaba ɗayan sa daga farko har ƙarshe guda kaza ne, wannan irin lafazin kuma siyakin ya zo shi ma sau kaza ne a cikin alqur'ani. Abin da suke ce ma harji wannan in mun dauki tikrari na wato alfaz, tikrari kuma na ma'anoni mun san shi, akwai a cikin alqur'ani wurare da yawa ana maimaita ma'anoni da dama, ko kissoshi ko maganar hududi ko abubuwa ne da ma'lumat ko ma'ana ilmomi da Allah madaukaki ya so ya ambata a cikin alqur'ani akan maimaita su. To anan ma mun kula a cikin suratul fatiha akwai maimaitin abubuwa kamar da nima da wato misali akan wadancan lafuzza da kuma ma'anoni din kamar da malamai suka ambata. Sannan wasu suna cewa ana ce mata mathani har yanzu kasan saboda yawan maimaita ta da ake a sallah, domin in mun kalli ma'anar tikrari wato yawan maimaita abu to za mu ga cewa a kowace sallah wata sura ce take wajibi a karanta ta farilla suratul fatiha, to shi yasa ake kira ta al-mathani saboda wato tikrarin da ake yawan yi. Akwai kuma wasu malaman suna cewa ana ce mata mathani har yanzu kasancewar yusalli biha ahlus sama'i kama yusalli biha ahlul ardi, wato saboda mutanen kasa anan ma'ana mu da muke rayuwa a duniya muna sallah da ita, ma'ana ita muke karantawa a lokacin sallah, to haka nan ya zo a cikin sunna cewa mala'iku ma da ita suke sallah. Almuhim wannan dai kaɗan ne daga cikin abin da malamai suka ambata dangane da wato wannan mathani. Daga cikin sunayen kuma yanzu da gaggawa zan faɗa akwai alqur'anul azim, saboda a riwayar fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga waccan aya ta suratul hijr wa laqad atainaka sab'an min almathani wal qur'anul azim, akwai lafazin da yazo cewa wa yace su fatihatul kitab, ko wannan sura ta fatiha ita ce as-sab'ul mathani da kuma alqur'an alazim alladhi u'tituhu, dan kishi sawa suka ce sab'ul mathani da kuma alqur'an alazim abubuwa ne guda biyu daban dukkan su suna nufin fatiha din. Wasu kuma suna kiranta daga cikin sunayenta akwai as-sala saboda da ita ake yin sallah, daga cikin sunayenta akwai ruqiyatul haqq, ruqiyya abinda ake karantawa wajen marar lafiya idan ba shi da lafiya za a karanta masa dan ya warke, saboda ya zo cewa suratul fatiha magani ce na duk wata cuta, don haka yawan karanta ta ga wadannan neman magani yana gaggauta ko sa amfani sosai ga marar lafiya. Ina jin mun taba wannan magana wani lokaci, Ibn Qayyim yana fada cewa ya taba zama a Makka lokacin da ya wani ciwo ba abin da yake yi sai shan ruwan zamzam da karatun suratul fatiha har Allah madaukaki ya bashi lafiya, don haka suratul fatiha magani ce na duk wata cuta idan mutum ba shi da lafiya kowane irin ciwo banda mutuwa, to yawan karanta fatiha akan wannan ciwon yana taimakawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana bada lafiya sakamakon karatunta. Ana kiranta har yanzu suratul hamdi saboda an fara ta da mai alhamdulillahi rabbil alamin, ana kiranta ash-shifa saboda wannan magana da muka ambata na waraka ana ce mata kuma ash-shafiya har yanzu dai duk saboda maganar waraka din al-wafiya ana kiranta cikakkiya saboda la taqbalu al-adh ba dama a gutsire ta ba dama a ce in zaka karanta al-qur'ani ka karanta fatiha ka istidlali ne sai ai an ce faqra umma ta yassara an fahimci wannan dole ne ita ce an karanta ta gaba daya kafin sallar mutum wato ta karbu ba kaman sauran surori zaka iya karanta fatiha sai kuma ka bi su da mata yassara ko aya daya ka karanta yayi to magana suka ce dan haka ake ce mata wato al-wafiya wannan dai maganganu ne da dukkan su malamai ne suka ambata a cikin littafin su na tafsiri musamman a littafin da na ambata na Ibn Rajab al-Hanbali mai suna tafsirul fatiha ya kawo duk waɗannan abubuwa da na ambata ɗalibai ne masa iya komawa su ƙara neman ƙarin bayani daga cikin kuma falaloli da malamai suka ambata har yanzu dangane da suratul fatiha ita ce a'zamu suratul qur'an a cikin alqur'ani in ana zancen surar da tafi daraja ita ce suratul fatiha in kuma kana zancen ayat da tafi daraja ita ce ne ayatul kursi yawwa dangane da aya ayatul kursi amma dangane da sura to suratul fatiha ita ce mafi girma mafi daraja a cikin wato alqur'ani hadithin abu sa'id ibn al-mu'alla wata aure kamar da bukhari ya ruwaito wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci yace da shi kafin ka fita masallacin nan zan ilmantar da kai zan gaya maka sura da tafi kowace sura falala da daraja a cikin alqur'ani shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci shi ma abu sa'id ibn al-mu'alla yana cikin masallaci har sai da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga zuciya ta shi zai fita sai ya ce ya rasulullah ka ce fa zaka gaya mun sura da tafi falala a cikin alqur'ani sai ce na'am alhamdulillahi rabbil alamin wannan sura ita ce suratu alhamdulillahi rabbil alamin wato al-fatiha har yanzu daga cikin falalolinta shi ne abinda malamai suka ambaci ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa ba a saukar da wata sura a cikin at-taura ko a injila ko a qur'ani wanda ta fita daraja ba ma'ana ba wai al-qur'ani kawai ba hatta at-taura da injila babu wani bangare na maganar Allah subhanahu wataala wanda ya kai fatiha wato daraja da falala sannan hiya muqtasatu bi munajatir rabb daga cikin falalinta an ware ta ne domin ganawa tsakanin bawa da ubangijinsa ba da ita ake ganawa ba lokacin sallah duk sallah sai mun karanta ta shi yasa ma har Abu Huraira hadithin da ya ruwaito sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukaki yana cewa na raba sallah wato kashi biyu tsakanina da bawana har karshen hadisin ne kamar da kuka san shi cewa idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah madaukaki zai ce bawana ya bude mini ya yaba mini idan kuma yace arrahman arrahim zai ce asna alayya abdi bawana ya yi min kalmomi na yabo har zuwa kashi inda zai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zai ce wannan naka ne kuma ka roki abin da kake so don haka malamai suka ce wannan sura an ware ta ko daga cikin falalolinta shine sura ce ta musamman domin munajati tsakanin bawa da ubangijinsa kuma wannan shine dalilin da waɗanda suka ce ana kiranta da suna as-sala shi ma da wannan hadisin suka kafa hujja domin Allah madauki shi ya kasantu salata bayni wa bayna abdi kuma abin da aka sa ɗan ka kula lafazin fatiha ne kuma haka ba to sai suka ce ashe ana kiran suratul fatiha da sunan as-sala daga cikin falalolin ta har yanzu cewa tana waraka da kowanne ciwo wannan ya gabata sannan kuma hirzi ce min shayatinin jinni wal ins tana sa kariya tsakanin mutum da shaitanin aljanu da kuma wato shaitanin mutane to sai akwai shaitanu daga aljanu akwai kuma shaitanu daga mutane to idan mutum yana yawan karanta fatiha wannan wato sura za ta zama masa hirzi makari makangi da zai tsare shi daga samun wata cuta daga kowanne irin jinsi na aljani ko na mutum daga cikin shaitani shi yasa malamai suka sa ta a cikin ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da mu idan za mu kwanta bacci mu karanta ta tare da su ayatul kursi da sauran zikirori kamar da muka sani muna fata Allah madaukaki ya sa mu dace sannan kuma ana ambatar cewa kamar yadda suratu al-ikhlas ta'dil thuluthal qur'an wasu malamai sun kawo cewa ita ma suratul fatiha ta'dil thuluthal qur'an wajen falalarta da ladanta cewa tayi daidai da sulusun alqur'ani baki daya banda wannan ko in ce falala ta karshe da namu ambata ita ce ita wannan sura suratul fatiha ta kunshi gaba dayan maqasidin aiko annabawa baki daya duk abin da aka aiko annabawa domin sa to za a gan shi yana cikin suratul fatiha domin ta kunshi tauhidi tauhidi da kashe-kashen sa gaba daya rububiyya uluhiyya da asma'i wa sifat to dukkan annabawa ku sun zo ne da tabbatar da la ilaha illallah wato abautawa Allah shi kadai kar a hada shi da wani abun bauta wanda ba shi ba to zamu ga cewa wannan sura kuwa ta tabbatar da wannan manufa din da kuma tabbatar da alaka tsakanin bawa da ubangijin sa Allah madaukaki ya fara da bismillahir rahmanir rahim malam as-sa'di anan kamar da nishi shi zamu rika bi a wannan karatu yana cewa bayan ya kawo nasu suratul fatiha shi ai abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala yana cewa ne ina farawa da kowanne suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala duk sunan da yake suna ne na Allah to ina farawa da shi wannan wuri bismillahir rahmanir rahim dalili ne na cewa ashe lalle Allah yana da mai yana da sunaye yawa Allah yana da sunaye ba za ka ce Allah ba shi da sunaye ba domin Allah ya ce bismillahi arrahmanir rahim arrahman da arrahim sifa ne na Allah a wannan siyaki din amma kun ga kafin nan sai da aka ce bismillahi da sunan Allah nan ana cewa akwai muqaddar shine wannan takdirin da malamin ya kawo mana yace abtadi'u ina farawa ne bismillahi shin za ka ce a bismillahi abda'u ko ku zaka ce abda'u bismillahi kowanne malami sun kaddara amma suka ce wanda yafi shine ka kaddara shi kafin nan ma'ana abtadi'u bismillahi ina farawa da sunan domin aikin naka gaba daya ya zama a cikin abin da ka fara da sunan Allah subhanahu wata'ala din wasu kuma sa ce a ce bismillahi abda'u shi ma akwai hasara ciki akwai takaice cewa ba da sunan kowa kai dogara ba da sunan Allah ko ka fara ba da sunan Allah subhanahu wataala na fara ala ayyi halin maqsudi kamar da malamin da'ima yake gaya mana shine fitar da ma'anar mai Allah subhanahu wataala yake nufi ya gaya mana kuma abin ya bayyana shi li anna lafza ism domin ko lafzin ism mufrad ne mudaf mufrad zaka ce mufrad kamar da muka ambata jiya kalma guda daya wanda ba cikin tarkibi ba ita ake nufi lafazi ne mufrad ko kuma ya zama fi muqabilin jam'i din ma duk zai dauka ma'anan lafazin kalma ce guda daya da aka yi idafata idan ko aka yi idafar mufradi to yana daukar jam'i yana daukar umumi shi yasa yace fa ya ummu yawa don haka yana daukar umumi me ma'anar umumi zai zama cewa dukkan sunayen Allah madaukaki sun shiga ciki tunda an ce ismillahi ism kun ga mufrad ne kuma aka idafa su zuwa ga lafzul jalala wannan idafa din taksibuhu ko tuksibuhu me al'umuma tana samar masa da umumi ya zama cewa anan ana nufin dukkan sunayen Allah ba wani suna kwaya daya daga cikin sunayen Allah ba shi yasa anan sai shi al asma al husna gaba dayan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sai shi Allah da shi bismillah lafzul jalala ba amma sa jarraba yawa sai ce huwa al-ma'luhu al-ma'budu me yake nufi da Allah lafazin Allah an san wannan lafazi ne ko istiqaqin sa daga al-ma'luhu al-ma'luhu ma'ana sa shine al-ma'bud abinda ake bautawa ma'ana shi sa ake siffanta Allah da me sifar ilahiyya ko al-uluhiyya duk da wannan daga wannan suna din yawa malamin yace al-mustahiqu li ifradihi bil ibadati Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta shine al-ma'bud limattasafa bihi min sifati al-uluhiyya saboda abin da ya siffantu da shi na siffofi na uluhiyya uluhiyya shine haƙƙin Allah madaukaki ne a bauta masa shi kadai banda wani abun bauta wa hiya sifatu al-kamal wala kuma sune siffofi ko sifatul uluhiyya sune siffofi na kamala wanda Allah subhanahu wa ta'ala daiman yattasifu biha domin Allah madaukaki kamili ne fi jami'i bi jami'i asma'ihi wa sifatihi babu wani lokaci da za a ce Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da kamalarsa lam yaktasib kamalan lam yakun muttasifan bihi min qabl babu wani lokaci da za a ce saboda wani abu ko da bawaye ko kuma saboda wani aiki da Allah madauki a ce wannan aikin ya samu masa wani kamala sabuwa wadda da babu ita Allah madauki kamil ne
a tun kafin ya halicci kowane abu kamar da mai tsahau ya ke fada laysa ba'da khalqil khalq istafada ismal khaliqi wala bi ihdathihi albariyata istafada ismal bari ba wai bayan ya halicci halitta ne ya cancanci ashe masa khaliq ba a'a shi kamili ne tun kafin ya halitta sunansa alkhaliq kuma ba saboda sai bayan ya halicci bayi ya samar da su a duniya ya ibrahim wato an same su a duniya sannan ya zama ya cancanci a ce masa albari ba a'a shine alkhaliqu shine albari tun kafin ya halicci kowanne abu tun kafin ya halicci wannan bayi nasa da ya halicci sannan shi arrahman arrahim mai rahama mai jin kai malam as-sa'di yake cewa ismani dalani ala annahu ta'ala dhur rahmatin wasi'ati al-azimati allati wasi'at kull shay wannan sunaye guda biyu da ar-rahman da kuma ar-rahim sunaye ne da suke nuni akan cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala dhur rahmani yana da rahama shi ainihin sunan lafazinsa yana nuni ga alamiya sannan ma'anar da take cikin sunan tana tabbatar da sifa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wannan sifa din tana da hukunce-hukunce kamar da malamin ji ya mana yanzu a sai ce ismani da annani ala annahu ta'ala bir rahmatin wasi'atin azima allati wasi'at kull shay wa tayalwati kowanne abu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala tayalwati komai shi yasa sunansa ar-rahman sawa'un mutum mumini ne sawa'un mutum kafiri ne sawa'un mutum ba ma abu ma ba ma mutum bane to duk rahmar Allah ta yalwace shi ma'ana yana samun ta bi hukmi ar-rububiyya kasancewar shi ne halitta da haƙƙin halittar nan yana ci da bayansa yana arzuta su yana tafi da rayuwarsu babu abin da suke bukata sai face shi ne mai wadatar da su ba dama su fita daga ikonsa kuma ashe kenan lalle Allah subhanahu wa ta'ala a karkashin rahamarsa kowa yake sannan sai malamin yake cewa wa ammat kullu hayyin wannan rahama ta sa ta limbe ta shafe gaba ɗayan abubuwa masu rai dukkan wani abu mai rai to wannan rahama ta Allah ta shafe shi wa katabaha lil muttaqin al muttabi'in li anbiya'ihi wa rusulihi kuma sannan ya wajabta ta nan katabaha ya wajabta wa kansa samar da rahama ga waɗannan bayi ko kuma ya wajabta ta akan bayinsa masu tsoron sa ya zama cewa suna jin wato kan waɗanda ba su ba yace fa haula'i lahumur rahmatul mutlaqa waɗancan bayi na Allah madaukaki suna da rahama mutlaqa ba ta da kaidi wa man adahum duk wanda ba su ba kuwa falahum nasibun minha da bayin Allah annabawa da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da masu tsoron Allah wato atqiya'u kenan salihan bayi suna da rahama ta musamman daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan sauran halitta kuma suna da wani yanki na wannan rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala ba kamila ba Allah madauki ya sa mu dace da samun rahamarsa malamin yace wa alam أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها كسني سوى دقسكين قائد جملة مقبعة ون الأمة دي صاحب من سلف أنهم صاحب من ذا الله صلى الله عليه وسلم لتابع أنسو دقمون نسك بتابع أيدي بيقولوا ده حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم عليك شوى خير الناس قرني فمدت wasu kuma suka ce a'a ana nufin tsarekun juna abokan juna wanda suka zauna tare da juna shi ne tsareku don haka khairun nasi qarni yana nufin fiyayyen mutane su ne tsarekun da na zauna da su ma'ana al'ummar da na zauna da ita wannan kun ga hadisi nassi ne akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin kasancewar ya zauna da su manzon sallallahu alaihi wa sallama ya zauna da sahabbansa zaman nan da su kawai ya saman musu wannan falala da babu wani wanda zai zo a bayansu da ya samu wannan falala din tunda yayi itlaqin khairun nasi qarni sannan sai ce thumma alladhina yaluhum sannan sai wanda suka zo bayansu suka biyo su wanda suka biyo su malamai suka ce ana nufin tabi'ai waɗanda suka zauna da sahabbai domin sahabi shine wa wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu akan haka ko a ce wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai gan shi da idansa ba idan ta zama ko makaho ne shi
wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi imani da shi a matsayin manzo ne daga Allah subhanahu wataala sannan kuma ya mutu akan wannan yanayi to ne shi ake ce masa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wanda kuma bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai hadu da shi ba amma ya hadu da sahabbai to sai a ce masa tabi'i akwai kuma wanda sun rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su hadu da shi ba sai daga baya suka musulunta suka zauna tare da sahabbai amma kuma sun rayu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sun yi imani tun zamanin annabi amma ba su gan shi ba lokacin suka zo madina suka samu ya rasu ana sa su a cikin tabi'ai ko a ce musu mukhabirani sun rayu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ba su hadu da shi ba amma kuma ba su ga manzo sallallahu alaihi wasallam almuhim da zan ce nake so in faɗa shine maganar wannan hadisi cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi fita a cikin mutane baki daya a na saba ga mana wata magana wani lokaci wata rana ko Sufyan al-Thawri ko wani daga cikin magabata yaji wani mutumi yana fifita Umar ibn Abdul Aziz akan Muawiyah ibn Abi Sufyan musan Muawiyah ibn Abi Sufyan ya yana cikin marubuta wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya musulunta bayan fathu makka lokacin fathu makka shi da mahaifinsa Umar ibn Abdul Aziz kuma ɗaya ne daga cikin manyan khalifofi na daular Bani Umayya shi kuma yana cikin salihan bayi kuma shugabannin da suka gwada adalci ma'ana aka ga adalci da gudun duniya tare da su to wata rana sai wannan bawan Allah sai ya ji wani mutumi yana fifita Umar ibn Abdul Aziz akan Muawiya shine sai masa tsawa yake cewa kai idan baka san wani abu ba korar da ta shiga hancin Muawiya ibn Abi Sufyan a lokacin da yake jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan korar kawai yace ta fi Umar ibn Abdul Aziz gaba ɗayan sa kaga ashe wato ashe an sami wani nau'i na mutane kowane iri ne a ce ya fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba a musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba don haka abinda malamin ke faɗa a nan shine salaful umma abinda ake yawa ina magana ne akan salaful umma salaful umma sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma wanda suka biyo bayan su wato tabi'ai sai kuma wanda suka biyo bayan tabi'ai din wasu malamai suka ce a riwayar hadisin akwai ya zo da shakka shin sunnan nabina ya nuna hudu nan sau uku annabi ya faɗa ko sau hudu idan an ƙara da na hudu to waɗanda suka biyo bayan waɗancan su ma suna ciki waɗannan mutanen fiyayyen al'umma su ake nufi da salaf in ka ji an ce kalmar salaf to su ake nufi sai idan aka ce ana nufin manhajin to duk wanda ya bi hanyar su shi ma ana ce masa daga cikin mabiya wato salaf Allahumma ij'alna minhum yana cewa daga cikin ka'idojin da magabata suka yi ittifaqi a kansu shine al-iman bi asma'illahi wa sifatihi imani da sunayen Allah da kuma siffofinsa Allah madauki yana da sunaye yana da siffofi wajibi ko na bawan Allah ya yi imani da wannan sunaye na Allah ya yi imani da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wa ahkamu sifat da kuma hukunce-hukuncen da suke da alaka da wannan siffofi din kowace sifa tana da hukuncin da take yi sai ce fa yu'minuna masalan sai ce don haka salaf magabatanmu da su da shugabannin addini a wannan al'umma din suna imani da cewa misali bi annahu cewa Allah madaukaki rahmanun ne rahimun ne mai rahama ne mai jin kai ne bin rahmati a wannan sunaye guda biyu gaba ɗayansu suna ifadar siffa guda ɗaya ita ce siffar rahama mun gani yawa to wannan abinnan sunaye tabbatar da lafazin rahman ko ar-rahman da kuma ar-rahim wannan suna ne in ka kalle shi min haythul alamiyya cewa akwai tabbatar da suna ga Allah madaukaki sunansa ar-rahman akwai kuma al-alamiyya har yanzu ta bangaren tabbatar da suna ga Allah madaukaki shine ar-rahim sannan kuma in ka kalle su gaba daya suna tabbatar da sifa ita ce ne sifatul rahman ashe kenan Allah madaukaki ya siffantu da siffar rahma shine rahma ne da kai cewa zur rahmati bayan wannan kuma a sifan nan allati ittasafa biha wanda ya siffantu da ita sannan almuta'alliqa bil marhum wanda take da alaka da shi wanda ake jin kai din mu ba mu ne bayan Allah ba mu Allah yake jin kai to
to Allah yana da suna Ar-Rahman Ar-Rahim sannan yana da sifa Ar-Rahma wannan sifar tasa ta Ar-Rahma wato ta Rahma tana da alaka da mu da ake mu ake jin kai mu ake wa Rahma mun fahimta a shike nan abun yana da bangarori guda uku da sunan min aitul alamiya da kuma sifar a tabbatar da sifa daga sunan sannan kuma da hukuncin hukuncin shine alakar da sifar take da shi ga wanda ake alaka da shi daga cikin bayi misali wani sunan har yanzu Allah madaukaki daga cikin sunayensa al-alim ko shine ilimi ne yawa daga cikin sifar da zaka fitar anan ita ce sifatu ne sifatul ilm cewa Allah madaukaki mai ilimi ne sannan kuma hukuncin wannan sifar ita ce al-ma'lumat dukkan abubuwan da ake sani shi ilimin gaba daya duk ilmomin da ake sani komai ake sani to ilimin Allah yana alaka da shi ma'ana kenan akwai kaza an yi kaza ba ai kaza ba wani ya aikata kaza yayi kaza waɗannan abubuwa ne da ake suke da ana ce musu ko ayyukan bayi ko kuma duk wani abu da yake saman mene a wannan duniyar to Allah madaukaki yana da sifarsa ta al-ilmu tana da alaka da shi ta bangaren cewa su ne al-ma'lumat din da yake ilimin sa yake sani wanda aka samu wannan ilimin daga sunansa na al-alim kaman ba ku gane ba kowanne suna na Allah yana da abubuwa uku da sunan a matsayinsa na alam kamar da za a ce wannan sunansa Abdullahi sunansa na Abdullahi wannan sunansa Muhammadu sunansa na Muhammad ana kiransa ne don a bambance shi daga Jafaru da Abdullahi da Ilu da Gambo misali yawa kuma wannan sunansa alamiya wannan shi ake nufi al-alamiya alam ne suna ne don a bambance shi alama ce gare shi sannan a gun dan adam ba lallai ya zama wannan suna da aka sa masa alam gare shi ya zama sifa ce gare shi ba kun fahimta kamar misalin mutum mai suna Muhammadu in ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam mai suna Muhammadu zai iya zama cewa ba mutumin kirki bane misali a cikin mutane ko ba haka ba zaka yi alaka da shi ya cuce ka ya zage ka ya maka abubuwa na rashin kirki kila ma sai zama mutane mai makon ya zama cewa abun ya bone sai zama abun zargi sai zama muzammamu ba Muhammadu ba yawa to wannan saboda shi sunan Muhammadu a gare shi alam ne ba sifa bane mun gane wannan yawa amma Allah madaukaki duk sunayensa a alam ne kuma sannan sifat ne sifat kuma suna da alaka suna da hukunce shine ayyukan da wannan sifat din suke yi siffarsa ta ilimi aikinta shine ta san duk abin da ake yi siffarsa ta ji ita ce ta san duk abin da wata ji duk abin da yake masmu'i ne ana jin sa ina ji yanzu kun gane ko to mu ci gaba shi da abin da malamin yake so ya kawo mana yace fa ni'amu dukkan ni'imomi kulluha asarun min athari rahmatihi tasiri ne daga cikin wato tasirin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala din ni'imar da ka gani ni'imar rayuwa ni'imar arziki ni'imar ƴaƴa ni'imar zaman lafiya to duka tasiri ne asar ne alama ce daga me rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wanda take me yalwa din nan wa hakaza fi sa'ir al-asma'i haka nan abun yake dangane da sauran sunayen Allah madaukaki duk sunan da ka dauko na Allah ka sashi a wannan gejin zaga zai tafi akwai alamiya da sifa da kuma hukuncin wannan sifa din yuqalu fil alim innahu alim bu ilmi kamar na ba da wannan misali cewa dangane da al-alim sunan Allah madaukaki al-alim to ana cewa sunan Allah ne al-alim kuma sannan ana ce masa bu ilmi wato shine ilimi ne sifar kenan ko sannan ya'lamu kulli shay'in yana sanin komai wannan shine hukunci din mun gane yanzu mun gama da wannan yawa sai shi kuma qadiru bu qudratin yaqdiru ala kulli shay'in yawa Allah madaukaki daga cikin sunayensa akwai al-qadir daga sifar al-qadir shine al-qudra dan haka yana da iko sannan kuma kudurar nan tana da alaka da komai cewa yaqdiru ala kulli shay'in innahu ala kulli shay'in qadir wannan shine hukuncin ita sifa din wannan abin da ya shafi ar-rahman ar-rahim kenan sannan sai ya fara da aya ta biyu yace alhamdulillahi rabbil alamin yace alhamdulillah alhamd shine athna ala allah bi sifati al-kamali yabo da za a yi wa Allah madaukaki da siffofi na kamala Allah madaukaki siffofinsa gaba ɗayansu na kamala ne to a yaba wa Allah a ambace shi da siffofi na kamala wannan shi ake cewa alhamdu bi af'alihi ai wannan abu da ayyukansa ayyukan nan ad-da'ira bainal fadl wal adl ayyukan Allah madaukaki ko dai falala ne ko kuma adalci ne malamin ki nufi anan Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kage yayi wajen mu'amalarsa da halittarsa ko dai ya zama falala ce yi musu wata ni'ima a kansu su samu ni'ima su zauna lafiya su ci abin da za su ci ayi abin da za a yi na kowanne irin abu da ke jawo kwanciyar hankali wannan falala ce Allah madaukaki ya baka abin da kake so falala ce kana son aure Allah ya baka yayi maka falala kana son da ya baka yayi maka falala ba wani abu ne na haƙi da ka cancanta ba amma falala ce Allah ya so yayi maka baiwa sannan wata mu'amalar kuma da yake bayin sa mu'amala ce ta adalci yi intiqami daga abin da kuka aikata kai mummunan aiki to Allah madaukaki ya saka maka da mummuna yawa kana yawan saban Allah ya jarrabe ka nan yau jarrabe ka can yau ka tashi da abin nan kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana ya faɗa mana cewa lalle Allah subhanahu wataala yana hana wa bawansa arziki saboda saban Allah da yake idan mutum ne yawan saban Allah ne to Allah madaukaki yana jefa masa talauci kun ga kenan ashe daga cikin sabubban bala'in talauci to saban Allah yana ciki idan mutum yana so ya fita daga talauci baki kirin mai muni irin wanda ake cewa kinni din nan mara dadi to ya rage saban Allah subhanahu wa ta'ala ya koma ya zama mai da'a ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka masa ya fidda shi daga wannan abu kar kuma mutum ya ce to ashe ana nufin a duk mai da'a ga Allah baya talauci to shi ma karka fahimci wannan magana ce ba ta da mafhumi ba haka ake nufi ba domin za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya nemi masa da'an kuma ya jarrabe shi da talauci wannan kuma sunansa jarrabawa ba hukunga ba ce kun fahimci wannan idan aka yi wa bawa wani abu mara daɗi sunansa ne jarrabawa a ga zai haƙura ko ba zai haƙura ba yawa mai saban Allah kuwa za a yi masa biyu a jarraba shi kuma sannan a yi masa hukuba akan abubuwan da yake aikatawa don haka idan Allah ya yi wa mutum hukuba shi kuma a wani bani za mu sa shi zalunci Allah baya zalunci yawa duk abin da ya same ku sakamakon abin da ku aikata ne kamar da Allah madauki fada kuma kenan ashe Allah madauki baya zalunci don haka duk abin da ya sunansa adalci yawa kamar da malamin risala yake fada ya shiryar da wanda Allah madauki na shiryar da wanda ya so bi fadlihi sannan ya tabar da wanda ya so sai ce me bi adlihi da adalcinsa idan mutum ya shirya to falala ce ta Allah ya zama tababbe kuma wannan adalcin Allah ne ya so masa haka saboda wani sababi wani abin da ya aikata ko kuma Allah madaukaki da mai riga ya rubuta ya kaddara masa haka ko kuma dama zai zama sakamakon sabawar da domin an nuna masa hanya an ce ka bi nan kar ka bi nan ashe idan ya bi hagu yake bin dama shi ya zaba kun ga yayi laifi kenan duk abin da aka yi masa Allah madaukaki adalci ya yi masa ba wato abin nan zalunci ba sannan malam ya ce falahul hamdu alkamilu bi jami'i alwujuh Allah madaukaki abin godiya ne shi godiya kuma yabon cikakken yabo wato ta kowace fuska yabon da ake wa Allah yabon da Allah ya cancanta a yi masa yabo ne da babu naqsu a cikinsa bi wajhin min alwujuh ta kowane bangare Allah sanzala yabonsa da yake cancanta a yi masa to kamili ne sannan sai ce rabbil alamin wato alhamdulillah nan kuma mun zo kan fasarar rabbil alamin kamar mu ya kamata mu fahimci uslubin malam kamar da an bata mana ya gaya mana cewa shi abin da yake maksudin sa shine fitar da ma'ana ma'anar qur'ani ta bayyana gare ka ba zai tsaya maganar nahwu da yawa balaga ya shiga nan ya fita can ba amma ka fahimci me Allah madaukake yake faɗa ba wai saboda wancan din kuskure bane a'a shi ma yana da amfani a kawo maka nahwu don ka gane larabcin wuri yadda yake don ka ƙara gane yadda ake amfani kuma da waɗannan dokoki musamman wajen fahimtar maganar Allah subhanahu wataala malam yace rabbil alamin yace ar-rabb huwa al-murabbi jami'al alamin Allah shine mai renon wanda yake gudanar da rayuwar dukkan al'alamin me yake nufi da al'alamun bal ba al'alimuna ba al'alamun da fathal lam duk abin da ba Allah ba shi ba ake ce ma al'alam kun gani in ka ce al'alim fa me kake nufi masani mai ilimi to ba al'alamin ba alimi ne bane al'alamin ne yawa duk abin da ba Allah ba shine al'alam to rabbil alamin ubangijin halitta baki ɗaya kenan domin Allah madaukaki a cikin duk abin da yake saman mene shi kadai ne ba halitta ba mun gane ko da shi da sufofin sa ashe kenan duk abin da ba shi ba sai sunan sa al-alam alamun sune ma'ana al-makhluqat duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su to Allah ubangijin su ne yace ar-rabbu huwal murabbi jami'al alamin wa hum man siwa Allah sune duk abin da ba Allah ba bi khalqihi lahu ta hanyar ya yake renin nasu yake gudanar da rayuwarsu na farko yace bi khalqihi lahu ta hanyar cewa ya halice su wa i'dadihi lahum al-alat da kuma kasancewar shi ya samu musu duk abin da suke amfani da shi a rayuwarsu akwai wanda aka halice shi a duniyar nan yazo da duk abin da zai amfani da shi ko an halici yaro da komai nasa da yake bukata a duniya ai ba zai yi ba ba ta bayin wannan ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halici wannan abin halitta shi mutum kuma shi ya halitta masa duk abin da zai amfani da shi da komai ne shi duk abin da zai sa wa tun daga rigar da za a fara sa masa ta farko lokacin da aka fito da shi duniya wannan duk Allah ne ya halicce shi bi yana cikin renan da Allah madaukaki yewa wato halittarsa babu wanda zai kuma fita daga cikin wannan wato falala ta Allah subhanahu wa ta'ala wa in'amihi alaihim da kuma ni'imomin da Allah yake musu bin ni'amil azima da ni'imomi manya manya allati law faqaduha wadanda da ace za su rasa su lam yumkin lahumul baqa da babu wani daga cikin su da zai wanzu ya rige ace yana nan a duniya ba dan ni'imomin Allah ba za mu rayu inda ba waɗannan ni'imomin gaba ɗaya ba za mu rayu ba ku duba ku gani duk abin da ake faɗa na talauci 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 ni'imomin Allah suna da yawan da akwai ko ruwan sama mutum ya samu ya sha ko ba haka bane yawa ko babu ruwan da zai samu to zai samu ruwan sama zai samu dai abin da zai ci kamar da dabbobi suke ci kamar da tsuntsu yake fita ya je nemo abu bayan bai aje daga najiya ya aje na yau ba to haka nan duk wannan abubuwa ni'imomi ne da Allah madaukaki yake wa bayansa kuma shine wujuhin abin da ake nufi da wato renan da Allah subhanahu wataala yake wa bayansa yace fama bihim min ni'matin fa minhu ta'ala babu ba wata ni'ima da take tare da su halitta illa wato daga Allah subhanahu wataala take babu wani dan adam da zai bugi kirji yace shi yake wa kansa wani abu ballantana yace shi yake wa wani abu daban kaga kenan ashe daga cikin ni'imar Allah ne amma shi sababi ne shi yasa da'iman yake da muhimmanci idan mutum zai ya nema daga ina daga masdarinsa daga gurin da yake bayarwa kowa da kowa wanda yake cewa zai magure shi yayi ma kaza to shi ma ba shi kirkiro ya halitta da kansa ba yi masa akai Allah madaukaki ne ya halicci abu shi ma ya samu da falala irin ta Allah subhanahu wa ta'ala wajen fifitawa da yake tsakanin bayinsa a bawa wannan a rasarwa wannan sannan shi wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an tarbiyar da Allah renan da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa halitta sa nau'i biyu shi amma wa khassa akwai jama garin tarbiya reno da gudanar da al'amura akwai kuma khassa ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware wasu banda wasu fal 'ammatu hiya khalquhu lil makhluqin ita wannan ni'imar ga mammiya din ita ce halittar da yawa dukkan abin halitta da aka samar da su wa rizquhum ko wa rizquhum da kuma shi da su da yake akwai rizq shine abin da ake ci din rizqu kuma shine aikin Allah madaukaki na arzutawa ina fata mun gane karka zo karanta littafin irin wannan na tauhidi kace wal imatati wal ihya kace war rizqi yawa ar rizq shine shi abin da ake ci din al mahsus shi kuma rizq fi'lullah tabaaraka wa ta'ala yawa fataha nira'un ake ba kasra ba yawa wa hidayatuhum hakanan da shiryar da su lima fihi masalihuhum Allah madaukaki shike shiryar da kai zuwa ga abin da yake akwai maslaha gare ka maslaha sawa'u anan ta duniya ko kuma a lahira duk abin da zai haifar maka sa'ada da kunciyar hankali da natsuwa da cin nasara nan duniya da lahira wace shiryar da kai zuwa gare shi Allah ne dan haka in ka tashi nema ka nema aurin sa haka nan in magana ce in abu ne na lahira shiryar da zaka bauta ma Allah madaukaki ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka mutu akai ka shiga aljanna wannan duk rahama ce ta Allah madaukaki kuma yana daga cikin abinda yake maka na ni'ima allati fiha baqa'uhum fid dunya wanda wannan maslaha da ita ce suke wanzuwa a duniya domin in ba wannan maslahi babu abin da zamu ci ba abin da zamu sa da babu wanda zai ragu a duniya da a ce Allah madaukaki da ya halice mu a duniyan nan sai ya bar mu ba abinci ba sutura ba komai za mu kawo yanzu
yadda aka halitta mutum bayan kwana biyu shine sai ya koma yawa amma Allah madauki sai halitta mana abin da zamu ci wannan saboda me maslahar rayuwar mu idan rayuwar mu ta miƙe sai a samu istiqama mu bauta wa Allah subhanahu wataala wannan kuma shine sababin dama halittar da yayi mana wal khassa ita kuma tarbiyarsa ta musamman ita ce tarbiyatuhu li awliyaihi tarbiyar da yake wa waliyansa salihan bayi annabawa manzanni fa yurabbihim bil iman ya musu tarbiya da imani ya zama cewa sun karbi imani wai wafiquhum lahu kuma ya datar da su ya musu gamdakatar zuwa ga su samu imani wai yukminuhu lahu ya cika musu imani din nan wa yadfa'u anhum as-sawarifa kuma ya kawar musu duk abubuwan da za su dauke musu hankali daga imanin nan duk abin da zai karkatar da kai daga imani to rahmar Allah madaukaki sai ya kawar da wannan abu daga kanka nan mai malaka su nuna mana ina so ya tunatar da kai ni'imar nan ta shari'a ka shiri zuwa ga musulunci ka shiri zuwa ga biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba dabaraka bace ko akwai wanda ya dabara ya zama cewa yana bin dokar Allah ya zama yana bin sunna da ba yana cikin shirme bane Allah madauki ya shiryar da shi kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum yawa kamar hakan nan da kuke sai Allah madauki ya muku baiwa ashe baiwa ce ta Allah ya sa suka cikin mutanen kirki idan kaga an barka cikin masu shirka masu bautar wani wanda ba Allah ba masu bin wata hanya ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ka nemi rahmar Allah madaukaki ya saka cikin salihan bayinsa masu bin dokokin Allah masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da'iman magana su farkonta da karshen sa karga da karshen ta ita ce biyayya da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu ya tabbatar da mu a ciki والأوائق الهائلة بينهم وبينهم سننكما ألا مدوككي ينا كور مسو دك أبو بوا دا سكي أركا لا سكي حناوا سسامسو واتو واني 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 أبو دا زي دوغ ليسو يحناسو سامو وترحمة ألا مدوككي كو يحناسو واتو سامو توفيكي يحناسو سامو شليا تو ألا مدوكي شكي كور دا أن أبو بوا واتو دك كان باينسا هل يدما واتو سنسا ميتا سنسا مونا تربية وحقيقتها كسيتي حقيقة تربية دا ألا يكي وباينسا دي بلمجي إتتيمي تربية التوفيق إتتي تربية التوفيق ya baka gamdakatar ka samu dacewa ka bi abin da yake so ka bi abin da Allah zai yarda da shi ka bi hanyar sa ka bi hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kuma baka tawfiqi li kulli khair da kowanne alheri wal isma an kulli shar kuma ya tsare ka daga kowanne sharri da zai hana ka samun imani yace wal alla hadha al ma'na kila wannan ma'ana huwa sirru fi kauni akthar adiyati al anbiya yace kila wannan ma'anar da nake fada ita ce sirrin kasancewar mafi yawan addu'ar annabawa a bilafzin rabbi tana zuwa ne da lafazin ar-rabb kun kula da wannan in kana karanta alqur'ani mafi yawan addu'o'in da annabawa suke wa Allah suna fara ne da me rabbana rabbana duba suratu ibrahim irin addu'o'in da annabi ibrahim ya jiro yake tabbata rabbana rabbi haka nan zaka an addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa da ita suke yi allahumma ana yin ta amma kuma rabbi ta fiye wa cikin alqur'ani haka ne ko ba haka ba zaka ce allahumma ya allah kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza amma fadsawa rabbi ita ma tana cikin manyan manyan addu'o'i domin ita ce addu'o'i ko kuma abinda uslubin ko kuma hanyar da annabawa suka saba yi kenan domin shike tabbatar da kai marbubi ne a wurin rabbu mun fahimci lafazin yawa kai abin reno ne allah ne ke renonka allah ne ke ma ni'ima allah ne ke maka duk abinda ka samu na ni'ima don haka shi kuma shine mai yin wannan abubuwa din don haka a ƙarƙashin sa kake a hannun sa kake ba dama ka fita daga mulkin sa daga ikon sa daga samarwar sa daga duk abin da Allah madaukaki yake so ya kaddara ba dama ka fita daga ciki daga ikon sa sannan malamin yake cewa fa inna matalibahum kullaha domin abubuwan da suke so gaba ɗayan su dakhilatun tahta rububiyyatihi al-khassa duk abinda annabawa suke so ko dukkan bayi suke so to suna karkashin rububiyyar Allah ne wannan ta musamman din wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga bayinsa na musamman yace fadalla qawluhu fadin sa da yace rabbil alamin yana nuni alam firadihi bil khalqi wat tadbiri wan ni'ami wa kamali ghinahu suna nuni ga san cewa ashe babu wanda yayi wannan abun banda Allah mun fita ina muka fahimci wannan saboda ya ce rabbil alamin rabbil alamin ne kuma sai amfani da lafazin al'alam wanda yake shumuriyar sa wajen nuna si wallahi tabaraka wa ta'ala yafi a ce lafazin makhluqat mun gane don haka shikenan babu wani abu da zai fita daga kasancewar sa shi alam ne idan kuma haka ne ya zama kuma haka din ne cewa rayuwar su kuma ba za ta gudana ba sai da taimakon Allah madaukaki to wannan ya nuna sirrin kasancewar Allah to shi kadai ne mai wannan ikon babu wani shi yasa baku taba ganin wanda ya da'awar cewa shi yake wadannan abubuwan ba ko akwai wanda ya taba da'awa yace shi ya halicci sama shi ya halicci kasa shi ya halicci abinda muke ci shi yake bamu komai in wani yayi da'awar ma to yayi ne ta hanyar ne girman kai ba saboda cancanta ba kamar irin da'awar Fir'auna ne yake cewa ba shi yana ga mutane cewa ba su da ilahi sai shi kawai kun wannan yayi ne dan girman kai shi yasa Allah madauki ya bashi amsa وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ان الله مكي يبا مو يبا مو labarin cewa wajahadu biha su su fir'auna da makamantan su sun yi inkarin wannan aiki da Allah da ni'imar Allah da imani da Allah da aikin Allah madaukaki da ayoyin Allah subhanahu wataala suka yi inkarin su wastaiqanatha anfusuhum alani zukatansu sun tabbatar da abin sun yake ni cewa abin haka yake ashe kenan Allah madauki ya bamu labarin abin da shin zuciyar Fir'auna ganganci yayi girman kai ne yasa ya fadi cewa ana rabbukumul a'la kamar da ya ambaci ya ambata da ƙarya din haka nan shi sa annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah madauki ya ga masa yace masa qala laqad alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ard basair yace lalle ka sani kama annabi Musa yana ga masa ni na san kai ka san cewa wato wannan ayoyin babu wanda ya saukar da su sai Allah subhanahu wataala haka ashe kenan babu wanda ya taba da'awar cewa shine ya halicci sama shi ya halicci kasa kuma ya zama cewa da gaske wannan abun haka yake banda Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shine ya kadaita da cewa shi ya wadannan abubuwa yace wa kamalu binahu wani abubuwa duk suna nuni ga cewa suna nuni ga wato kamala na wajatuwar Allah subhanahu wataala daga kowace irin bukata wa tamamu faqril alamin ilayhi da kuma cikar bukatar su bayi din zuwa ga Allah nan ne kuke fahimta a wannan magana cewa bayan wannan rabbil alamin ta nuna mana cewa wadatar Allah kammalalliya ce babu naqsu a cikinta to a wani gefen kuma rabbil alamin nan tana nuna mana kuma bukatuwar dan adam da duk wata halitta wanda ba dan adam ba ma wanda ba Allah ba duk wata halitta da ba Allah ba bukatuwar sa zuwa ga Allah ita ma kamila ce ba naqisa ba ce mun fahimci abin anan ma'ana kenan babu wani dan adam da zai ce shi ya wadatu komai kankantar wadatuwa daga barin Allah subhanahu wataala ce baya bukatan komai a gurin Allah madaukaki ƙarya mutum yake yawa duk abin da ya samu duk dukiyarsa duk mulkinsa ta hanyar Allah madaukaki ne ba shi don haka kenan ashe ba dama ya fita daga ikon Allah ba dama ya fita daga mulkinsa ba kuma bukatuwar da yake daga rahmar Allah da Allah madaukaki ya tallafa masa Allah madaukaki ya taimaka masa Allah madaukaki ya bashi abin da yake bukata to bukatuwa ce cikakkiya ba naqisa ba ce ballan dan ashe yana da wani juz'i na wadata yana da kuma wani juz'i na faqr a babu wannan wato bukatar dan adam fakirancinsa talaucinsa cikakken talauci ne ina jin wannan Hausa za ta za ku gane abin sosai yawa shi kuma Allah subhanahu wataala wadatarsa to cikakkiyar wadata ce wadda ba ta bukatar komai abun wani dan adam Allah subhanahu wataala ya sa mu dace ya kara wato mana basira wajen gane bukatuwar mu zuwa gare shi kuma ya zama shi kadai muke bautawa ba ma neman komai a wurin kowa banda shi sannan sai shi wa bi kulli wajhin lihada sannan yana cewa wa tamami faqril alamin ilayhi bi kulli wajhin wa atibari ta kowanne bangaren wato ta kowace fuska da kuma duk bangaren da zaka kalla da kowane itibari duk abin da zaka kalla kai hukunci to wannan ya nuna cewa dan adam bukatarsa zuwa ga Allah cikakkiyar bukata ce sai aya ta gaba Allah subhanahu wataala shi maliki yawmiddin wannan aya an karanta ta maliki yawmiddin an kuma karanta ta maliki yawmiddin ni wannan ya tabbata daga cikin ruwayoyi wato na Qur'ani mutawatirai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama anji wannan a bakin sa anji wannan a bakin sa sallallahu alaihi wasallama maliki yawmiddin wanda take anan ita ce mala ya kawo mana fasara yake cewa al-maliku huwa man ittasafa bi sifati ne al-mulk ko al-mulk kun ga ku ce me bambanci tsakanin
kasar shine ne
shine ne bi kasar shine mallaka mulk zani al-qalamin nan ce wannan mulki na ne a larabci ana mulki an amma aka ce da bamma mulk shine sarauta an gane mulki kamar da muke faɗa yawa to a larabce in ba lamu ce mulk yana nufin sarauta in ce mulk yana nufin mallaka yawa to nan sai al-maliku huwa man ittasafa bi sifati al-mulk allati min afariha annahu ya'muru wa yanha a nan al-malik yace shine wanda ya siffantu da sifar mulki nan mulki yake nufi yawa domin duk da yace maliki yawmiddin mallaka sana wannan rana kamar da zamu zo muji alama ce ko dalili ne cewa ya wato isarauta sa kai da wannan rana alama ce cewa ya mallaki komai yawa komai nasa ne don haka a ranar tashin al-kiyama kuma shine mamallakin komai ko kuma shine sarkin kowa da kowa ba wani mai sarauta a ranar sai ta sai Allah subhanahu wataala ko wace ma'ana tana shiga ana in ka ce malik ana nufin mamallaki wanda ya mallaka malik kuma ana nufin sarki yawa maliki yawmiddin sarki a ranar tashin al-kiyama ranar sakamako maliki yawmiddin kuma wanda ya mallaki ranar sakamako idan ya zama ya mallake ta ashe kuma shine sarki a wannan rana din don haka malik ya kunshi haddi mulki din ba lalle ne kuma malik ya zama ya kunshi me mulk ba kuma ba mutum zai zama sarki amma kuma bai mallaki komai ba amma idan malik din ne dama to malik ne akan abin da yake da shi Allah ya samu dace sanin sai shi allati min afariha annahu ya'muru wa yanha daga cikin afarin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala shine bai bada umarni shine kuma mai hani wannan mai sarauta ne yake wannan aiko yawa mai sarauta mai kasaita da babu wanda ya fi shi shine mai cewa ayi kaza kuma a bar kaza to Allah madaukaki shine mai wannan sifa din a wa yusibu wa yu'aqibu kuma shine mai bada lada shine mai yin hukuma wa yatasarrafu bimamalikihi bi jami'i anwa'i tasarrufat kuma shike da tasarrufi ke yin abin da ya ga dama mai jujjuya abin da ya so ya yi amfani da shi ta fuskar da ya so da duk abin da ya mallaka ta kowane irin hanya ya rayar da wannan ya bashi dukiya ya kashe wannan ya fakirantar da wannan ya kwace mulki daga wannan ya baiwa wancan a kwace wannan a baiwa wancan wannan babu zalunci kuma a cikin wannan mallakarsa ne duk abin da ya ga dama zai aikata a ciki wannan ba mai wannan abin sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba shi ba kuwa za a ga idan zai wani abu zai tasarrufi a ciki sai ya nemi izinin wasu da suke gudanar da bashi ko suke bashi shawara ko ba haka bane ko kuma dama an kafa masa wasu mutane wanda ba dama ya sa hannu akan abu kaza sai an je wurin su sun yadda sannan yi kuma wannan duk ba cikar mulki cikar mulki shine kai abin da ka ga dama sai abin da kace za a yi to ba mai ikon wannan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan dai yana cikin ma'anonin da zamu fahimta a wannan wato sura yace wa adafa al-mulk li yawmiddin yayi idafar wannan mallaka ga wannan ranar sakamako wa huwa yawmul qiyama ita ce ranar tashin qiyama yawmun yudanun nasu ko yawmun yudanun nasu fihi bi amalihim ranar da za a saka wa mutane a cikin ta wato da ayyukansu da abin da suka aikata to za a ba sakamako addini ana nufin sakamako yawa jaza'i shine yawmul din yawa kuga me yasa ya zama addain bashi me yasa kace masa bashi saboda zaka saka ba mal ba kyauta aka baka ba yawa to haka nan kamar ayyukan da muka zo muka rayu a wannan duniyar mun yi aiki ne kamar bashi zamu koma Allah muke ba mu sakamakon ran tashin alkiyama yawa kowa za a bashi sakamakon sa ranar tashin alkiyama da fatan Allah madaukaki ya samu dashi da samun sakamako mai kyau sakamakon aikin kirki da kuma rahmar Allah subhanahu wa ta'ala yace khairiha wa sharriha na alheri ne ko na sharri li'anna fi dhalika al-yawm domin a wannan rana ta tashin alkiyama yadhharu min khalqi تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته اولا رانا wato cikar mulkin Allah da cikar adalcinsa da cikar hikimarsa duk za su bayyana hakikanin cika cikakki wato cikakkiyar bayyana wato hakikanin bayyana kai za su bayyana kuru-kuru ga kowa babu wanda zai kasa fahimta cewa a yau fa mulki fa ba nasa bane a yau fa dabara ba ta sa bace a yau fa wani adalci da hikima duk ba nasa bane na Allah ne subhanahu wataala shi yasa ranar Allah subhanahu wataala zai kira limanil mulku yau ai shiru ba mai bada amsa ba wanda ya isa ce ni ga ni duk yadda yake ji da kafafa a rayuwar yanzu a ranar nan sai Allah madauki bada amsa da kansa lillahi alwahidi alqahar yau mulki a yau na Allah ne wanda yake alwahid shi kadai yake kuma sai aka kawo sai ma aka yi amfani da lafazin alwahid anan kuma bayan lafazin alwahid din sai aka amfani da alqahar me ma'anar alqahar mai rinjaye ma'ana ba wanda isa rinjaye shi to a yau fa kowa kasa yake banda shi subhanahu wa ta'ala to a ranar ne za a bada sakamako tunanin waɗannan ma'anonin dan Allah a lokacin da kake karanta Fatiha a lokacin da kake sallah kana tuna waɗannan irin ma'anoni to wannan fa shi ake so shine fa'idar tafsiri a ga maka waɗannan muhunan na ma'anoni waɗannan kalmomin in kana karanta Fatiha sai zama kana halatto su sai ka rika halattowa ashe tashi kiyama shi yasa malamai suka ce wannan surar ta kunshi duka rukunin imani rukunin imani guda nawa ne rukunin imani ai ba sai kuma taraddudi ba guda shida ne ko daga bace aka tashi kowa zai bada amsa yawa imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar ƙarshe da imani da kaddara to wannan surar duk ta kunshe su ta yaya aka yi kun ga dai maganar imani da Allah dama ta fara da bismillah akwai Allah sannan kuma ismullah yana ne akwai sunayen Allah kina akwai uluhiyar Allah da rububiyyarsa da asma'i wa sifat bismillah nan yana da dalil ala asma'illah sannan haka ar-rahman ar-rahim shi ma yana nuni zuwa ga me sifofin Allah madaukaki ashe akwai tauhidul asma'i wa sifat a ciki sannan kuma da yake cewa ar-rahman ar-rahim yana ne ta sannan kuma sai yake cewa me maliki yawmiddin mamallakin kafin nan ya ce rabbil alamin ko akwai nuni zuwa ga me tauhidul rububiyya shi Allah madaukaki shine rabbu akan kowa da kuma komai maliki yawmiddin yana ne me mulkin Allah da mallakarsa ga ranar sakamako kuma tunda yace yawmiddin yana imani da me da ranar tashin alkiyama an samu kunga abubuwa na da imani da Allah da imani da ranar ƙarshe yawmiddin ko sakamakon da za a baiwa bayi za a ba su ne gurgurdan ayyukan da suka aikata ko kuma kamar wannan zai zo a na gaba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in me yake nuni gare shi shi ma tauhidul uluhiyya yana cikin al-iman billahi har yanzu sai sai ihdinas siratal mustaqim ka shi yadda mu zuwa ga hanya madaidaiciya shi kuma wannan mene tabarru'i bawa yake roƙon ubangiji ya taimaka masa sai sai siratal ladina an'amta alaihim anan akwai maganar manzanni imani da manzanni tunda aka ce siratal ladina an'amta alaihim domin shiriya ba dama ka same ta sai ta hanyar wa manzo ko ba ka ba shi kuma manzo da Allah madaukaki zai aiko zuwa mutane sai akwai wani manzan da aka aiko masa shi ma zuwa gare shi shine mala'ika mun manzo wannan kun ga shi din nan an sami imani da manzanni da kuma imani da mala'iku duk a ciki hatta sakon yadda za a bauta ma Allah a can baya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tunda kai kadai muke bautawa ya zan bauta maka dole akwai sako sakon nan ta ina zai zo littafi ne Allah mabuki zai aiko sai a sanya da bauta ma Allah duk wannan yana cikin ma'anonin da malamai suka hango suka ce wannan surar ta kunshi wato rukunin imani baki daya ina jin mun gane yanzu sannan abin da ya shafi kaddara shi ma zai shiga ta bangaren cewa Allah madaukaki zai saka ma kowa da aikin sa ranar da cikin maliki yawmiddin Allah mabuki zai ba kowa sakamakon aikin sa babu abin da zai kufci sawa'un na sharri ko na wato alheri duk abin da ka aikata za a gan shi wannan ya nuna kenan ashe Allah madaukaki ya riga ya kaddara shi ya rubuta shi kuma yadda ya faru din a duniya haka nan ya faru ne yadda Allah ya rubuta din kuma ran tashi alkiyama Allah zai bada sakamako akai wannan dai duk yana cikin maganganun da malamai suka ambata wajen cewa wannan sura ta kunshi wato komai da muke bukata na rukunin imani sai shi li'anna fi zalika al-yawm yadhharu lil khalqi tamam adh-dhuhuri كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق أرانا أنكما ديك أبندا وسو حالتا الخلائق amlakin su abubuwan da suka mallaka da mulkin su ko mallakar da suka mallaki wani abu to alanan nan yankatu zai yanke gaba daya babu mutumin da zai je gaban Allah subhanahu wata'ala da cewa ya mallaki wani abu me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga Aisha wata rana cewa za a tashi mutane gaba dayan su hufatan uratan ghurlan la ilaha illallah ba takalmi ba tufafi kuma ba ko kashiya babu haka mutane za su koma yadda Allah madaukaki ya halicce su har Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah haka maza da mata su haɗu gudaya maza suna kallon mata mata suna kallon maza yace haba Aisha ai al'amru a ranan nan yafi karfin a ce maza suna kallon mata mata suna kallon maza ba ku da wannan nutsuwar da mallan za ku tsaya har ka kalli cewa kana kallon wani abu sha'awa babu an cire wannan abin da kake ji a duniya da zai sa har ka saba wa Allah babu shi a ranan nan kai ne kawai kake ji da kanka duk karfinka duk abin da ka mallaka duk mulkinka haka mutum zai zo gaban Allah tsirara duk irin rigunan da ya tara a duniya ranan nan babu su ma'ana shi ne inqida'i amlakin khala'iq din a ranan zai bayyana duk abin da ka mallaka to ya kare iyakarka tsakaninka da shi wannan duniyar kana fita yadda aka yi maka wankan nan aka saka a cikin likafani tun a duniyar ma haka likafani haka za a bashi tun tsutsotsi ne za su cinye kayansu jikin ma kuma tsutsotsi su cinye Allah madaukaki ya tada ruhi ya kira kasa ta kawo jikin a hadarin tashin alkiyama kuma sannan kai din ne kuma ka dawo sai a maka hisabi akan abin da ka aikata kunga ashe kenan a ranan nan randa Allah madaukaki zai bayyana babu mai sarauta sai shi kuma to duk wani mai sarauta kuma zai bayyana cewa ya rasa sarautarsa mun gane ko kowa a ranan nan ashe tubabbe ne Allah subhanahu wataala shine dama wanda ba nada shi akai ba shi ya nada kowa kuma sannan shi zai wanzu subhanahu wataala muna fata Allah madaukaki ya ba mu rahama sa a wannan rana da kuma kowace rana sai ce hatta innahu yastawi fi dhalika al-yawm al-muluku war-ra'aya wannan dai duk ma'anar da riga na faɗe ta a cikin sharhi cewa a wannan rana da masu mulki da waɗanda ake mallaka ma'ana wanda ake wa mulki wanda ake da jagora da wanda ake jagoranta dukkan su za su zama matsayinsu guda ɗaya ne ma'ana ba wani abu da za a gani ka gane bambancin cewa wannan ku ai da shi ne shugabanku babu alamar komai babu shi ta tafi sunansa wane yawa da wannan nade ko wane ne na gari kaza ko wane ne na gari kaza duk irin ka san akwai wasu zaka ji an nado wasu abin nan sunaye haka na sarautu iri na wane ne din wane ne din wane ne din hawa to duk a ranan nan sai a sassauke su duka sai ya tashi a matsayin wane to wannan abin tsoro ne ba abin ai dariya ba yau abin ka ji tsoro ne ko kai ne kai ma duk matsayin da kake da shi a ranan nan haka zai fadi ya zama cewa zai bayyana kuma ga kowa cewa ashe yau din ba kai bane ba yau akwai mai komai din yana nan shine Allah subhanahu wataala sai ya ce wal abid wal ahrab haka nan za su zama daidai wadaida tsakanin bayi da kuma wato waɗanda ba bayi ba wanda yake a duniya bawa ne a kasuwar bayi aka sayayya aka saye shi ya je ya ce wani aiki to a ranan nan ya zama matsayinsa daya hatta da wanda ya mallake shi din a duniya kulluhum mud'inuna li azamatihi gaba ɗayan su sun jawo mud'inuna ay munqaduna li azamatihi sun jawo zuwa ga girman Allah madaukaki babu wanda ya isa yace shi ya dakire ai ya tuno da shi ne wani a duniya a yau don haka an ce ina bayi ku ware wuri kaza ce shi ai banda shi ba da shi ake ba ranan ba wannan yawa in aka ce kun yi nan to da shi za a yi rududu la hawla wala quwwata illa billah yace khabi'una li'izzatihi kuma suna masu wato kaskantarwa suna ga wato mika wuya gaba daya zuwa ga izzar Allah da buwayarsa ma'ana su kaskantar da kansu gare shi muntaziruna limujazatihi kuma suna sauraron sakamakon da Allah madaukaki zai musu me za a basu wato na sakamakon aikin da suka aikata rajuna thawaba suna masu fatan su sami sakamakonsa wato ba su lada khaifuna min iqabi kuma suna wato tsoron hukubar da zai musu falidalika khassahu bizikri dan wannan ne Allah madaukaki ya bambance wannan rana da ambato saboda waɗannan ma'anonin da suke ciki ku duba ku ga yanzu irin wannan abin da aka faɗa mai ka hararo ne da ranar tashin alkiyama zai kasance kuma duk wannan ka fahimto shi ne daga maganar kalmar yawmiddin kuma da kalmar maliki da aka ce Malik shi kadai ne mai mallaka, shi kadai ne sarki a ranar nan, sai ka tuno duk wani sarki, duk wani mai mulki, duk shugaban kasa, duk gwamna, duk dan majalisa, duk wane ne, duk mai unguwa, duk da gaci ranar nan babu, babu mulki sai Allah subhanahu wa ta'ala. To kun ga ashe wannan ma'anoni ka rika halarto da su, za su sa maka me? Kusantar Allah madaukaki, su sa maka kaskanci. Ka rika ji a zuciyarka fa cewa kai fa bawa ne na Allah. Yanzu maganan nan da kake yi, sallan nan da kake, kana gawanawa ne da wanda ya halicce ka, kana ganewa ne da Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu wanda ya kai shi. Din ni'ima ta duniya shine ya maka shi, da babu kai ya samar da kai. To waɗannan abubuwan su ake so mutuno lokacin da muke karanta suratul Fatiha da kuma ma gaba ɗayan Alkur'ani. Allah madauki ya samu dace, yace wa illa fa huwa almaliku liyawmiddin wa li ghayrihi min alayyam. Ba dan haka ba, ma'ana dan nuna mana wannan ma'anonin mu gane su sosai, shi yasa ya faɗi maliki yawmiddin. Ba dan haka ba, ai dama Allah shine mamallaki kuma mai mulki a ranar kiyama da kuma ma ba ranar kiyaman ba, har yau din ma kowa ya sani Allah ne mai mulki, kuma haka bane. Amma dai zai bayyana mana kuru-kuru ranar tashin alkiyama, domin duk mai mulkin duniya za a tube shi, sai zama sai Allah madaukaki shine mai mulki. A nan kuwa kasancewar akwai mai mulki iri kaza, akwai mai mulki iri kaza, sai ba za a ga ukila muminai ne kawai za su rika jin wannan ma'anonin sun shiga jikinsu. Ina fata mun gane abin da ke nufi. Amma in ba haka ba, Allah madaukaki shi mai iko ne a kowace rana, kuma shi mallaki wato kowane abu. Za mu tsaya to kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai mu karasa surar kafin mu fara suratul baqara insha Allah. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka abinda muka ambata, abinda muka faɗe shi daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa da ni da ku baki ɗaya wanda suka saurara, da kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya kawar da mu kuma daga kowace irin hanya da za ta kawar da mu daga hanyar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.